wani garin da a ce kurba manja da zalla
wani gari
bai kai ga basdansa ba
wani gari
bai canje ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
madalla jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban a wannan makon shirin yaya da zango a birnin Oberhausen dake kasar Jamus inda kungiyar African Umma ta gudanar da babban taron ta na shekara-shekara sai dai taron na bana ko shakka babu ya ja hankalin jama'a a Turai da ma sauran sassan duniya
in jira din taro kwarai da gaske mun ga manyan malaman mu daga gida Najeriya mun hadu da mutane daban-daban
mun samu amfani ciki kwarai mun ci amfanin wajin nan
to an dai kafa kungiyar African Umma tun a shekarar 2010 a Jamus ta kuma ci gaba da kokarin hada kan musulmai yan Afirka dake rayuwa a Turai
ba sai saboda an zo Turai ba ku zo ku daga nuna wuki yanayin rayuwar da ake ciki a Turai sannan kuma ku zo ku dauki wannan al'ada ku ce ai 50-50 za ku daga yin abubuwa da iyalanku sai ta kawo kuma za ku bada
dalilin da yasa a bana ta gayyato wasu fitattun malamai daga tarayyar Najeriya
alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur
to sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
walam yakul lahu kufuwan ahad
Sheikh Aminu Muhammad Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa sun dai kwashi kwanaki uku suna wa'azi a biranen Jamus da kuma Belgium inda ɗaruruwan 'yan Afirka suka fito cike da shauƙin yin tozali da malaman da kuma jin wa'azinsu. To ko me ya ja hankalin African Umma gayyatar waɗannan malaman? Sharif Tukur Musa, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar, ya bayyana dalilin gayyatar waɗannan manyan malaman.
Zamantakewar mu wato mu musulmai a cikin West, especially Germany da sauran kuma kasashen Europe har ya zuwa America, yanda zamantakewar mu yake wato ba a build gano kan western kan hanya ta farki na islama ba ce kuma gashi nan mu kuma mun zo nema ga kuma mu da iyali to she muka nemi wannan manyan malumma su zo su yi muna bayanai da zamantakewan da muke saboda rike mutuncin aure da zamantakewan mu da rike kuma darajar aure da hakoki musamman na Ubangiji bayan shi kuma akwai wato she mu ce su waɗanda muka gayyata Sheikh Malam Amin Daurawa da Sheikh Professor Isa Yalwa to mutane ne wanda yake ina jin maganar su kuma suna da bayani wanda yake kuma yana kama hankali kuma yana kayatar da mutane kwarai sannan kuma suna daga cikin waɗanda yake ana sun bayanin su saboda sun iya ajiye magana a inda ya kamata a ajiye shi
to a Turai musamman tsakanin 'yan Afirka ana fama da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewar iyali kamar dai yanda aka ji wannan yasa mahalarta taron kamar Zakariya da aka fi sani da Abba ya yarda cewa zuwan malaman zai taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin
kalubalen da aka fike samu a har kullum anan shine maza sukan kokari su canja daga yanayin al'adar su da addinin su haka ma a mata akan samu wasu su ma kokari su canza daga yanayin al'adar su da yanayin addinin su so abinda su malamai suke kokarin tunatar da mu kenan mu 'yan Afirka baki daya yanayin yadda zai kasance yadda zamu kokarin rike addinin mu da al'adar mu musamman wanda suke da mata wanda suke da wato aure wani miji bai kokarin kyautatawa matarsa wata kuma mata zaki ga yadda za ta yi kokarin ta ki wa miji biyayya da sauran irin waɗannan kalubalen da ake samu kenan.
A nan kuma Huzaifa Yahuza Bauchi ya ce an koyi darussa da dama da ya ce idan an yi amfani da su to jama'a da dama za su amfana.
A wa'azin da malamai suka gabatar, malamai sun jawo hankalin mazaje da matayen aure wajen bambance musu haƙoƙin da suka rataye akan mazaje da kuma haƙoƙin da suka rataye akan mata. Sannan malamai sun bambance wa maza da mata cewa akwai wasu haƙoƙin da su komai sauyawar yanayi waɗannan haƙoƙin ba sa sauyawa. Sannan akwai haƙoƙin da a shari'ar musulunci yanayi yakan iya sauya su a zamantakewa. So maza musamman su fahimci cewa akwai irin waɗannan haƙoƙin da dole sai an ɗaga ƙafa an bi hanyar lalama a kansu.
Ita kuwa Malama Maryam Alhassan ta ce tana fatan ganin a shekara mai zuwa da yardar Allah za a waiwayi wata matsala da ke ciwa mata tuwo a ƙwarya.
Ni a nawa ganin batu son da ya kamata a ce a taɓo nan gaba, sai ku ga ƴaƴan baƙaƙen manan sun girma amma ba mazajen, kuma aka duba abin da yake faruwa sai a ce wa iyayen ne suke neman dole sai wanda yake da takarda za su ba wa ƴaƴansu, in kuma ba su da takarda kuma sai a ce wai dole sai ka biya kuɗin da zai wato yadda ake yi wa mutane.
Nasarar taron na bana akwai ƙalubalen da ƙungiyar ta ce ta fuskanta, kuma Malam Abdulrazak Muftar ya yi kira ga jama'a a game da mahimmancin mutunta lokaci da kuma tsari.
Gaskiya mun ba ce rai saboda ba mu yi aiki da lokacin da muka haje ba. Mun haje ne karfe 10:30 za a fara program, alhali sai muka zo muka fara shi kusan karfe 3, mutane ba zo ba kan lokacin da aka haje. Wannan kalubale muna fuskanta shi kowane zaman da za a yi irin haka na musulmai, ko wazi ne ko aure ne ko suna ne, duk abin da za a yi haka muke fuskanta shi. Sai sa wannan muna fata nan zuwa gaba mu gyara shi. Ta ƙarshe kalubalen da muka fuskanta shi ne in an kare wazi ko karatu ko bayoshe ko suna ko aure, sai ka gana an wasu ba saya a yi taimako a samu a gyara wajen. Saboda nan a Turai idan an kun karbi wuri in kun gama ya fi ku gyara shi kan da aka baku, saboda watan gobe in za ku zo nema a kuma kara baku. Na ganku da addininku da al'adarku da haɗin kanku da zamantakewarku, fuska kowa tana cike da farin ciki da walwala da jin daɗi. Kun yi fari, kun yi haske, kun ƙoshi, kun ba alamar rama, kun yi ƙulƙul da ku.
Madalla. To ma sauraronmu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
ne muke mu ba muke.